أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام وفي الخلائق يوم الزحام. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Foko godiya da tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda suka kaddara wasani da ba mu yi saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da tafaceccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na Riyadus Sunna wa Isnadul Bid'ah, littafin babban malami Sheikh Usman Ibn Fadi alayhi rahmatullah. Darasi da ya gabata muna cikin dai babi da malam ya yi mishi unwani da cewa abin da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina na asal shine na manzuna wanda aka rawaito daga gare su, wanda yake nuna kai gaya su wajen riko da sunna ko wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nisantar bid'a. Amma la ya fara da sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina, sai ko malam ya dauko wata magana da yake cewa koda a ce mutum zai zo da wani ijtihadi ko wani hukunci, inda ya wannan hukuncin nashi ya wuce daga cikin ka'idodinsu ko asalinsu wanda suka tsora suka fahimci nusus na shari'a a ƙarƙashin su wannan asalin, to wannan hukuncin nashi ko wannan ijtihadin nashi abin maida masani. Sai malam ya tike da cewa dole ne a san cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai gaya wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka malam yake cewa duk wanda yayi niyya, duk wanda yake da nihin ya shiga hanya ta tsira, to abin da zai fara yi shine ya binciki tarihinsu da kuma halayensu, sannan kuma ya kalli maganganunsu da ayyukansu, sannan ya sa wannan abun a gaban idansa, ma'ana ko da yaushe zai yi wata ibada ko zai wani abu, to ya kalla menene suka tafi akan shi, me suka faɗi dangance da wannan ibada, akan me suka tafi, sannan kuma ya riƙi wannan abun da gaske, kuma ya fijirce ma dukkan wani abun da ya zama so an ƙago shi bayan su, kalma ya waiwaya ya kalli wannan abun. Malam yake cewa idan ya ga wani abu daga cikin abubuwan da aka ƙago bayan sahabbai ko kace bayan al-qurunul mufaddala, to yace game da wannan abun laukanu khairal lasabquna ilayhi, inda alkhairi ne to da sun zaye mu zuwa ga wannan abun. Shi yasa kamar yadda Imam Malik yake faɗi a wata magana da aka wato daga gare shi, yake cewa malam yakun yawma idhin dina fala yakunu yawma dina, uka ma qala, yake cewa abin da bai zama addini a wancan lokacin ba, to ai ba zai zama addini ba, ma'ana lokacin da wahayi yake sabta ga manzon Allah ga sahabbai, a lokacin da ba a sharadan abin da bai zo ba da sunan addini, to bayan zawansu ba zai samu suna na cewa shi wannan abin addini bane, saboda wahayi ya dina sabka. Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addini shi, duk abin da za a yi sai dai ta'asili na mas'ala ko kuma ijtihadi, amma dai ba a kawo ta ibada a mata suna ba, a ce wannan ibada ce mai suna kaza, a bata lokaci, a bata wasu wata sifa ko a bata wani adadi, wannan malaki cewa wannan babu wannan abu. Kisa kamar ne Imam Malik yake kafa hujja da cewa duk wanda ya kirkiro wata bid'a yake ganin cewa bid'a ce mai kyau, to lalle yana riya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye manzanci. To duk wanda ya koda baka faɗi ba, to lisanil hal naka yana faɗi, halin da kake daga cikinka yana nuna cewa lallai kana riya haka ne. Sai ke cewa saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Allah ya ce a yau ne na cika muku addinin ku, na cika muku ni'ima ta, sannan kuma na yarda muku musulunci a matsayin addini. To shine malam yake cewa anan malam yake cewa fa in qulta mala yake cewa to idan ka ce hal malahu mustanadun min ash-shar'i malahu mustanadun min ash-shar'i wa lam yarid ali salati fi'luhu hal huwa sunnatun aw bid'atun mala yake cewa abin da yake da madogara a addini shine a cikin shari'a amma kuma ba a rawaito aikata shi ba daga magabata wannan abin sunna ne ko bid'a ne abin da yake da yana da istina yana da mustanad abin da zai dogara da shi a cikin shari'a wannan mustanad din nasbi ne sahihi ko kuma dai qiyasi ne ko kuma istihsan kamar yadda wani suka ko daga cikin masalihul mursala amma ba a rawaito aikata shi ba daga wajen magabata kaga sahabbai sun shiga tabi'ai sun shiga tabi'u tabi'in sun shiga sai yake cewa wannan abun sunna ne ko kuma dai bid'a ne sai yake cewa qultu shehu yace sai nace qala ahmad az-zaruq yake fadi a cikin littafin shi umdatul murid as-sadiq ko kuma uddatul murid as-sadiq a wajen shi shi wannan malami yake cewa qala malik imam malik yake cewa huwa bid'atun imam malik yake wannan abin bid'a ne ba za a yi aiki da shi ba yace saboda ni li annahum lam yatufuhu illa li amrin indahum fihi saboda su ba su bar wannan abin ba face sai bihi dalilin wani lamari a wajen su a cikin wannan abin ma'ana barin nashi da suka yi to akwai wani al'amari fa innahum kanu ahrasan nasi ala al-khayr wa ala al-sunnah imam malik yake cewa saboda su magabata su ne suka fi kowa kwadai wajen alkhairi sannan kuma suka fi kowa sani game da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kaga sun ban abu to ba a banza ba to wannan kuma imam malik kamar yadda muka sani shi dama yana da ka'ida wanda wannan ka'idar asali ce a cikin mazhabin shi shine amalu ahlul madina imam malik duk abin da ya tashi ga mutanen madina malaman madina dama in yace amalu ahlul madina ba yana nihin wai kawai kowa ga magari ba malumman da ya samu a Madina malumman shi wanda shi kai shi ma ana cewa kafin ya fara zama yayi fatawa ko ya fara karantarwa sai da malumai kusan 70 suka mishi da cewa ya kai ya zauna ya bada ilimi to idan yana magana akan wannan malumman shine idan ya tashi ga ba sa aikata wani abu to imam malik baya ganin wannan wata sunna cewa da ta inganta a yanda yake ganin cewa malumai ne manya sannan kuma masana ne abin da ya shafi wannan sunna bai kamata ba wani ya fafu da su ko da a ce wani bai sani ba ya kamata a ce wani ya sani ko da a ce su bai sani ba ya kamata a ce to wannan labari ya kawo musu to da haka imam malik yake cewa saboda su to su bar shi ba su bar wannan abun ba sai dalilin wani abu da ya abu a gari ko kuma wani abu da yake wajen su yake cewa saboda su ne mafi sani game da sunnan manzon Allah malam yake cewa shi wannan Ahmad Zawai yake cewa wannan magana ta Malik wa huwa muqtada qawl bin Mas'ud radiyallahu anhu wannan kuma yana daidai da fadal Abdullah dan Mas'ud Allah tabbata a gare shi kamar da cikin sunan Darimi asalin Abdullah dan Mas'ud lokacin da Abu Musa al-Ash'ari yazo masallaci wannan aka Imam Albani ya inganta shi yazo masallaci sai yaga wasu sun yi halka sun yi kewayo suna daukar tsakuwa duk din suka yi tasbihi sai su lissawa ku ce subhanallahi sai su lissawa walhamdulillahi sai su lissawa Musa Abu Musa al-Ash'ari da yaga wannan abin sai su gina Abdullah dan Mas'ud ya mishi yake cewa na ga wani abu a masallaci amma da na gani ban ce ba komai ina jira in ga me zaka ce sai Abu Musa al-Ash'ari yayi Abdullah dan Mas'ud yake mishi me ka gani sai ce la'alla kai ma idan rayuwa ta tsawo da kai zaka ga wannan abin a lokacin nan to suka zo masallaci Abdullah dan Mas'ud ya gansu suna wannan abin sai ya ce musu a lokacin nan nuna musu yake cewa lalle mutane kun canza yake cewa wani irin abu ne kuka tsago yace ga manzon Allah bai yi nisa ba da barin ku ga bukurin manzon Allah da rigan manzon Allah ba su lalace ba ga sahabban shi nan ko ina suna nan amma kuma kun kawo wani abu da babu shi sai Allah da Musa yake ce musu to ni zan muku zamana na muku garanti akan cewa aikin ku da kai na kawai ba za su lalace ba amma dai ku lissafa ayyukan ku mummuna ma'ana rasul yana muku cewa yana so ya nuna musu cewa in dai abin da kai ne kake so ka san nawa kai to ka sa a kanka kana da garanti in dai Allah ya amsa wannan abu ba zai tozarta ba amma in kai ka san kuma lehi ne kuma Allah wanda shine zaka yi mai da hankali akan shi saboda shi Allah baya zalunci to kamar dai yana musu zarauka ne akan cewa in hakuna da kokarin ku san cewa aikin da kuka yi ku je ku lissafa ku ga da ma Allah kun yi abu kaza to kuma ku lissafa so ne ku sa wa Allah subhanahu wata'ala ba lokacin abula dan musu nuna musu cewa wannan abin da suka yi sun zo da wani sabon abu to shine malai yake cewa wannan magana ta Imam Malik kamar ta zo tana nuni ga irin magana abula dan musu me yasa saboda su ma sahabbai sun san a lokacin nan akwai zikiri duk sun san ayoyin zikiri hadisan zikiri amma kuma musu zo ba da yin zikiri a wannan sifar ma'ana in ma wannan sifar ba ta tabbata a wurin su ba ko kuma dai ba wani abu bane wanda aka shiranta shi a addini shi yasa sahabbai suka bazu to shine malai yake cewa Abdullah ibn Mas'ud lokacin da yaga wayannan mutane qala liqaumi ra'ahu bikuruna Allah jama'atan lokacin da ya fadi ga wasu mutane da ya gansu suna ambatan Allah a jama'a sai ya ce mushi tallahi laqad ji'tum bi bid'atin zulma yake cewa na rantsa da Allah hakika kun zo da wata bid'a dan zalunci auqad yake cewa auqad quftum a auqad afwan yake cewa auqad quftum ashab muhammadin ilma ko kuma dai ko kun yi sahabban manzon Allah ilimi imma a ce kun zo da wani sabon abu a addini ko kuma a kun yi sahabban ilimi idan ba sabon abu bane to kawai Allah kuna da wani kun san wani abu da sabai ba su sani ba to in ko ba haka ba to kun zo da wani sabon abu yake cewa wannan asalin ibn al-hajj ya ambace shi a cikin al-madakhal malaki cewa fanzuru kalli wannan asalin wannan maganar da imamu malik yayi akan cewa idan abun da ya zamanto a salaf ba su aikata shi ba to kawai wannan abun bid'a ne saboda su ba su bar shi ba la'alla sai dan wani abu inda ko ya inganta da sun san saboda su ne mafi sanin kowa game da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai imamu shafi yake cewa malik ta wa qala shafi al-imamu shafi yake cewa kullu ma lahu mustanadun min ash-shar'i fa laysa bi bid'atin wa illam ya'mal bihi as-salaf imamu shafi yake cewa duk abun da yake da madogara a cikin shari'a to ba bid'a bane ko da a ce magabata ba su aikata shi ba bi anna tarkahum lil amal bihi qad yakunu li udrin kama lahum fil waqti yake cewa saboda barin wannan abun da suka yi barin aiki da wannan abun da suka yi tana yiwa dalilin wani uzuri ne da ya tabbata a gare su a wannan lokacin ko da ya tsaya a gare su a wannan lokacin auli ma huwa afdal minhu ko kuma ya zamanto a akwai dai abun da yafi wannan uzuri wanda yasa suka bar aiki da wannan abun wala'allahu law balaga jami'ahum la'amala bi yake cewa imamu shafi yake cewa inda ma a ce wannan asar din ko wannan dalilin ya kai ma da yawa daga cikin su sun samu labarin shi da sun yi aiki da shi wal ahkamu ma'khuzatun min ash-shar'i wa qad athbata sai yake cewa hukumce kuma ana tirato su ne ana karbar su ne daga shari'a to tunda shari'a ta tabbatar to kawai ai aiki da wannan shari'a wannan kamar mas'ala ce ki nuna maka so yake nuna maka cewa an dan samu sabani a wajen magabata a wajen malumai a wannan kuma kamar cewa magabata idan ana magana akan qaulin sahabbai ne a ce qaulin sahabbai ke baki di malumai suke cewa duk abin da malumai musu aikata shi ba ko ka ce sahabbai musu aikata wannan abin ba tare kuma cewa akwai buƙatar inda a tsaye da wannan abu kamar a ce tare da akwai dalili akwai buƙatuwa zuwa ga wannan abin sannan ko ba su yi shi ba to wannan abin malumai suke cewa wannan abin kawai bid'a ne tunda dai akwai buƙata kuma ga musu aikata shi ba to wannan abin ba buƙatar shi amma inda a ce babu buƙatar yin kamar ba a samu dalili na buƙatuwa zuwa ga wannan abin ba ko kuma sahabbai ba su aikata shi ba ko kuma an samu wasu aikata wasu ba su aikata ba to shine ake magana to amma in dai kauni ya sahabbai ne a ce gabaki ɗaya su da sunna ta fafa gare su to wannan abu ne gaskiya wanda ba zai yi ba eh lalle sahabbai sun watsu wasu sun tahi da wasu hadisai amma duk da haka nan sahabbai sun yi bulaguro dan neman ƙarin bayani akan wasu sunna wata hausa da sai wanda ba su ji shi ba dan haka shi yasa zaka ga wasu sahabbai sun yi sabani akan wata mas'ala, wasu sun tafi akan kaza, wasu sun tafi akan kaza, wasu kuma hadisin ya kai musu, wasu hadisin bai kai musu, to amma a ce kuma gabaki ɗaya ƙarumi na sahabbai gabaki ɗayan su, to wannan gaskiya ba zai yi ba. To shi yasa Imam Malik yake cewa wannan abun to kawai baya daga cikin inda a ce sunna ya zai kaza, in kuma kaga sun bautu akwai dalilin da haska ba, amma bai inganta ba kuma dai a bashi da asali. To sai anan al-Imam Shafi yake cewa to la'alla zai iya yiwuwa suna da wani uzuri da yasa ba za su aikata shi ba, ko kuma akwai abin da yafi uzurin, tana yiwuwa bai kai ma daga yawa, bai kai ma dukkan su ba. To wannan magana ce wasu daga cikin malamai suke shakkun cewa ma an yi wannan magana Imam Shafi yake, tunda akwai wannan a ce an kore ilimi daga wajen magabata gabaki ɗaya, za a ce kawai ƙarni na sahabbai, a ce akwai wani hadisi wanda bai kai musu ba, kawai ya tsallake su ya zo kan ƙarni na gabansu. To tunda su ne wasu dama zuwa ga manzon Allah, tabi'in ya zo to hadisi ta ake musu mursal, dole sai an tsakanin tabi da manzon Allah dole sai an samu sahabi wanda shi wannan tabi'in daga wajen shi ya ji ya rawaito. In kuma kaga an amshi wannan mursalin to an samu wani hadisi wanda ya goya mishi baya, an gano ta wata hanya cewa ya yi, kuma ba daga wajen shi ba, an gano ta wata hanya cewa hadisi ne muttasil, ko da ya zo a nan mursal to nan ya aike shi. Amma kawai a ce ƙarni sahabbai gabaki ɗaya wata sunna ta faɗa a gare su, ba a ganta ba, a gane ta ba, sai da aka zo ƙarni na biyu tukwana aka gano ta, to sunna ta gawa ta yi ta, ai dole sai ta wajen sahabbai. To shi yasa wannan a shi yasa ake shakku akan wannan, amma wannan asalin al-Baihaqi ya kawo shi a cikin Manaqib al-Shafi'i. Amma abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya magana a cikin littafin shi Raf'ul Malam an al-A'immatul A'lam, ya rubuta littafi dan dauke zargi, saboda ka a ga wani lokaci kaga daga cikin malamai musamman na mazhabi suna sa'awa ma hadisai, to wasu suna zargin su, za a ganin cewa yaya ni malam wane yana ganin hadisi kuma ya taka wannan hadisi ya kin aiki da shi. To shine sai ya rubuta littafi ya dace musu suna Raf'ul Malam, shine dauke zargi game da manyan malamai, kaka zarge su akan ya kawo ka'idodi ko maganganu kusan guda uku ko sama da haka, cewa in kaga malami ya ki aiki da hadisi ɗayan biyu ne, imma wannan hadisin bai kai mishi ba, ma'ana shi bai san ba da wannan hadisin, tunda da san manzon Allah da yawa ne. Kisa ko Imam Malik lokacin da ya rubuta muwatta ga Abu Ja'far Mansur, ya ce mishi kawo muwattarka da Qur'ani a haɗa su a sa su cikin Ka'aba, duk abin da ake nema na hukunci a leƙa Qur'ani, idan babu shi a leƙa cikin muwattarka. Sai Imam Malik ya ce a'a, ya ce sahabban manzo Allah yana gare su, kowanne kuma ya tafi da ilimin da wani ya tafi da shi, wani ma bai san shi ba, da haka za a iya samun hadisi biya wanda ban kawo su ba a nan. To kaga za a iya samun ɗaya daga cikin magabata hadisi bai kawo shi, bai zargi samu labari akan wannan hadisin ba. To da aka sai ya aiki sabanin hadisi, saboda shi bai san ba da ko da sunna karkashin wannan abu. Yasa Imam Malik lokacin da aka tambaye shi yana cikin darasi, aka tambaye shi sin akwai wata sunna game da tsatsefi yatsotsin hannu idan ana lalla, yace a'a, ban mu da labarin samun wata sunna akan haka. Sai da ya tashi daga cikin almajiran shi, an tashi sai zo ya zamna shi, aka zama kullu ya karkashin wannan, akwai wani hadisi da yace kaza kaza, yace kaza, yace to ka mana shi. Da ya gaya mishi hadisi sai da ya taso da jama'a suka dawo, ya ce ai, game da wannan tambayar da aka yi yanzu an samu wani hadisi, akwai sunna a ƙarƙashin wannan. To kaga hadisi zai iya fakuwa ga magabata, zai iya kin kai musu, ba na ba samu labarin shi ba da kai gare su ba. To wannan sababi ne huko, ko kuma cewa hadisin bai inganta a wajensu ba. Rawun jirgin to hadisi zai iya zama zuwa mutumin tuki a wajen wani, amma a wajen wani mutumin banza ne, saboda wani dalili. To dalilin haka ga sai ya wannan hadisin shi, ko kuma ya rawaito, ko kuma hadisin ya zo ku, amma dai hadisi ne a had, shi kuma baya daga cikin wanda suke ganin amsa hadisi a had, akwai wanda daga cikin malamai ba sa ganin cewa hadisi a had, duk da an samu da ake cewa wannan kusan ijma'i duka suna ganin hadisi a had, to amma wasu suna da wasu ka'idodi wanda suke gabatar da su akan hadisi a had, ko kuma ya zamanto hadisin wannan baya ganin aiki da wannan hadisi. To yana daga cikin dalilai. To amma kuma a ce sababi, a ce duka hadisi bai kai musu ba, ba san shi ba, to wannan yana da wahala gaskiya. Ma'ana dai wannan mas'alar abin da yake nini kenan, abin da yake da asali a cikin shari'a, ko da a ce ba a rawaito shi ba a cikin a wajen magabata, musamman tabi'ai ko wanda suke kasa da su, to in dai yana da dalili a shari'a to za a iya aiki da shi. Ya Allah su zai zamanto a ce malam wane ya taka hadisi kaza, sai a ce da Allah hadisin da bai kai mushi ba, ko kuma bai inganta ba a wajen shi, ko kuma je kaza ko kaza ko kaza dai, sai a bashi uzuri. Sai yake cewa wakhtalafu aidan fi ma lam yurid lahu min as-sunnati mu'aridun wala mufritun wala mufritun hal huwa bid'atun. Malam yake cewa haka nan ma sun yi sabani, sun yi sabani cikin abinda bai zo ba, cikin abinda bai samu wani mu'arid ba, bai samu wani nassi ko wani abu da ya zo ya bujiro mushi ba, ko kuma ya zo ya tabbatar da shi a cikin sunna. Sai yake cewa wannan abu bid'a ne, ma'ana wata ibada ce ko wani aiki ne, wannan aikin yake cewa ba a samu wata nassi, wani nassi a cikin sunna da ya zo ya ci karo da juna da wannan abu ba, sannan ko ba a samu wani wata sunna ta zo kuma ta tabbatar da shi ba, amma kuma abu ne ana aikata shi. Sai ce to wannan abun bid'a ne ko kuma dai sunna ne? Nan ma yake cewa qala malikun, imam malik yake cewa awalaysa bid'atun, imam malik yake cewa to shin ba bid'a bane? Ai bid'a ne, inda a ce ba bid'a bane to da sunna ta tabbatar da shi. Wa qala shafi, imam shafi yake cewa, imam shafi yake cewa, yake fadi wannan magana ta shi, yana dangane, yana kafa hujja da hadisin ma taraktuhu lakum fa huwa afu, yake cewa wannan ai sunna ne, sai ya kawo hujja da hadisin ma taraktuhu lakum fa huwa afuun, zakarahu ibn al-hajj bab al-dhikr wallahu a'lam. Wannan hadisi da malam ya kawo shi, a gawo shi daga cikin sahabbai, daga wajen sahabbai daban-daban, daga sahabbai Abdullah dan Abbas addaba gani ya kawo shi a cikin mu'jam da Imam Hakim da wani shi, hadisi ne wanda ya inganta ta hantan isnadi, hadisi ne Hasan Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin sunanul hadis sahiha. To wannan abin da shi Imam Shafi ne faɗa kan cewa manzala da yake cewa a hadisi ma taraktuhu lakum, abin da na bar bayani game da shi, abin da nayi shiru ban faɗi ba, to fa huwa afuun, wannan gangwami ne. To Allah hakika wannan ba a babu ibada ba ake magana, a babu ibada babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai magana a kai ba, la Allah zai zanto a babu na mubahat, abubuwa na mubahat ko kuma wasu abubuwa wanda za su zo daga baya, ko wasu abubuwa wanda kawai akwai yalwa a cikin harkar shari'a, akwai yalwa kai a cikin, ba sai an tsaya an ba mutane wahala ba, abin da ya shafi al'amuran duniya da sauransu. Me yasa ba ai magana akan kaza ba? Me yasa ba wannan rangwame ne? Saboda ka ajiya ba kuwa, yanzu aka ce sai an yi magana akan komai, to da za a iya kallafa mutane abubuwan da ba za su iya ba, to sai aka bar mutane a wani abubuwan su je ma su yi sasanta kansu. Shi yasa wani lokaci manzalla sallallahu alaihi wasallama da ya ga sahabbai suna yin abin da ake ce ma kilili na dabino, shi ne aka wani dabino da wani dabino a juna, sai ga wannan dabino ya sami yaya, sai manzalla Allah ya ce me yasa kuke yin haka? To sahabbai da manzalla ya ce musu me yasa suke yin haka? Sun Allah hani ne musu, sai suka wasa yi, da suka wasa yi kawai sai ga dabino ya wasa yaya, an wasa samun yaya. Sai manzalla Allah ya tambaya ne na ga yanzu ba samun amfani game da dabino, sai suke ce manzalla Allah ai da muna yin kaza, kace mu bari. Sai manzalla Allah ya ce musu a'a, antum a'lamu bi shu'uni dunyakum, ku ne kuka fi sani game da al'amuran duniya, ku je ku yi kayan. To kaga wannan al'amura ne wanda an bar al'umma ku shi abin da kuka yana da amfani, bai dai cika da al'umma shari'a ba, to ku shi. To shin Allah bai san ba da cewa za a yi kaza ne? Allah bai san ba da cewa mutane idan sun zo duniya za su yi gini, a za a gudda hanya ta wucewa, a gudda ta mai zuwa da mai dawowa? Allah duka bai san ba da wannan ne? Ya san da wannan ne. To amma wannan yana daga cikin rahmal Allah, a bar ku je ku tsara yanda kuka gani. Amma in Allah ya ga dama komai zai iya magana, hatta da yanda za a yi gini sai ya san ku a kurani, ce in za a yi gini ku haka da kaza, ku yi kaza, ku yi kaza. To amma wannan yana daga cikin rahama ta Ubangiji, shine kamar yanda hadisin yake faɗi a wani ne, a wata riwaya ko a wani lafazi yake cewa abinda Ubangiji ya yi shiru a kan shi, to wannan rahama ne. Kada ku yi kuna ta bincikawa sai an ce kaza, sai an ce kaza, ko sai kaza, sai kaza. Wannan yana magana akan al-haqiqa, akan ashbandishan mubahat, amma akan shari'a, akan abin da ya shafi duk wata ibada, babu wata ibada wanda manzo Allah bai yi magana akan ta ba. Babu yanzu da za a zo da wata sabuwar ibada a ce a'a, yau ga wata ibada ibada ce amma shari'a ta yi shuru akan ta ba ce ba komai aba dai ibada ba sai dai wani abu ko wata mas'ala wanda wata mas'ala ko daga cikin wasu nawazi shine mas'aloli wanda za su dinga faruwa a yanzu akan al'amuran mutane daga cikin nawazi ne daga cikin mas'alar kallon a iya ya halitta a duban wata da wani abu wanda ba ido ba sannan a iya itimadi a iya dogaro akan natija ta hisabi na falaki yanzu ka zama masu yin falaki sun ce ba za a ga wata ranar yaushe ba a ina tsammani sun ce ba za a ga wata ko ranar talata ba ko kaza sun duka an ce galibi sun yi tafiya akan haka to za a iya itimadi a yi dogaro akan wannan yana daga cikin masail wannan wanda za a iya tattauna su da sauran mas'aloli a daban-daban to wannan dai ina shine abin da yake magana akan shi kuma ban sani ba duba da wannan hadan taron da zai ya kamata mu dan dakata a nan naga mu ma samu cewa insha Allah amma insha Allah za mu ƙara yin bayani akan wannan masala tana buƙatar ƙarin bayani insha Allah abinda muke ji da Allah mu lada wannan kusa Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.